وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ذلك وتر ربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دعونا دتري ودود أربعين دبيو wanda yayi daidai da 17 ga watan November shekara ta 2020 miladiya. Allah subhanahu wataala bai kowa bai komai ya kawo mu rana irin ta yau da muka dawo zuwa ga ainihin karatun da muka saba yi a wannan unguwa mai albarka bayan wani hutu mai tsawo da aka yi, hutu na ainihin COVID-19. An yi hutu kusan mun yi hutu ya kusan na shekara guda. Kaga wannan sirrin ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama to kada Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan hutun. To yau za mu fara yin karatu a wannan masallaci mai albarka, masallacin da ya fi shahara da masallacin Musa Warot opposite SMC quarters. Wato mun fara karatu a nan wajen ne, wato saboda ainihin ana aikace-aikace a asalin masallacin da muke yin karatu. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fara a sa'a. Yau za mu tashi shafi na 162. To, nani shi? Ko Al-Fa'ida? Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم فائدة تبير الخطيب البغدادي الله يذكره ما ياتي كثني لن يزوجيا وتقبع شيء دقى تكين قبو بي تنا ايه جوري ما وتساشا قبو بوا تنا تنا قجيا وادقى وتقبو بوا angani ku yanda ka san sauran gabobi suna iya jure ma wasu abubuwa, suna gajiya ma wasu abubuwa, haka nan ita ma zuciya ita ma haka take. Angani ku ya kamil ba ha na na'am haka kalbisin lazi ya tamil kaman jiki wanda yake iya jure ma wasu abubuwa ko ba'dunnas yinire ba'dunnas ya tamilu bi atayni ridlin, wasu sashen mutane sukan iya jure ma ridli 200. Za ga wani mutum zai iya ciciban ainihin ridli 200. Daga cikin mutane akwai wanda yake gajiyawa daga ridli 20 ma ba ma 200 ba kuma. Kuma haka nan daga cikinsu akwai wanda zai iya tafiya wajen farsaki ɗaya wajen mil 16 a cikin yini ɗaya, kuma wannan ba zai gajiyar da shi ba, zai yi tafiya mai tsawo ba tare da ya gajiya ba. Daga cikinsu akwai wanda zai yi tafiya wani sashen mil sai wannan tafiya ya gajiyar da shi, kuma haka ba za ga wani mutum ɗan tafiya zai sai kama ni shi. Wani kuma zai yi tafiya mai tsawo ka gan shi lafiya lau ba matsala. Daga cikin mutane akwai mai ci daga cikin abinci ya ci ainihin ridiloli da yawa, shi wannan ridili wani ma'auni ne nasu na Larabawa, kamar yadda mu muke amfani da loka ko su suna amfani da ridili a matsayin ma'auni. Kamar a ce daga cikin mutane akwai wanda zai iya cin lokoki da yawa, daga cikinsu akwai wanda ridili guda zai ainihin zai gundure shi ko abin da ke ƙasa da wuta da ridili ya gundure shi. Haka nan shi ma zuciya. Daga cikin mutane akwai wanda yake haddace fallayen takarda guda 10 a ɗan lokaci kaɗan ka ga ya haddace fallon takarda 10. Daga cikinsu akwai wanda bai haddace rabin fallon takarda a yini ma a kwanaki, sai kwanaki yana ƙoƙarin ya haddace rabin falle ya kasa. To idan wannan wanda gurgurdan haddan shi rabin fallan takarda ne idan ya tabi yana so ya haddace fallan takarda 10 da kuke tunani ba za a ji jiki ba wato saboda yana so ya kwatanta kanshi da wani sa a nan wajen sai kosawa ya rufe shi zai gaji an gane mutumin da yake haddace fallan takarda a rabin fallan takarda da kyar a cikin kwanaki sai yana so ya haddace fallayen takarda nawa wajen 10 yana so ya kwaikwayi wancan ka san ko ya dauko maka shi wahala ko ba haka ba to irin wannan in ya fara hadda tun yana haddacewa yana jin dadi sai ya fara kosawa kaga ba baya san ma karatun karatun duk ya ishe shi sannan kuma wato harzuka harzuka zai rike zaka ya harzuka baya san karatun zai manta da abin da ya haddace kuma ba zai amfana ba da abin da yake ala miqdari ya baka fi ma la yastabriqu kullu nishabi digo wato kowanne mutum ya takaita akan gurgurdan da ya baka fi ma la yastabriqu kullu nishabi wanda abinda ba zai karar da dukkan nishabin shi ba ya wanzu a gare shi abinda ba zai karar da dukkan nishabin shi ba ya wanzu a gare shi kare yazo yazo ya dauko abin da zai sanya dukkan nishadin shi gaba daya kare domin lalle wannan ya fi taimaka ma mutum wajen neman ilimi wato daga cikin kwakwalwa wanda yake mai kyau wato fiye da ainihin kwakwalwa mai kyau da kuma malami mai hazaka na'am shi ya sanya za ku ga sa ga wasu ɗalibai idan sun je kasashen waje karatu wani sai kusan hauka ma kamar ɗaliban da suke zuwa Misra karatu idan suna yin digiri akan ba su manya-manyan muzakkirori a ce su haddace to kuma kwakwale ba iri ɗaya ba ne su kuma wa'annan lecturorin ba ruwansu da kwakwalwansu kawai tunda ka zo karatu za su baka ne kawai wani zai yi ta karatu kamar zai yi hauka wani ma yana samun dan karamin takuwa haka saboda a marhala na digiri a Misra wato mafi yawan karatun su hadda ne kuma idan aka baka ainihin wani aiki ana so ka kawo abin da yake cikin muzakkira ne ba wai fahimtar ka ba su a fahimtar lecturori mutumin da yake karatun digiri bai kai matakin yayi istinbadi ba kawai ana so ne kawai an tambaye shi ma huwa kaza kawai ya zubo abin da ya karanta yau idan ya kai marhala na master a lokacin ne ake so a ga menene kwakwalwar shi ya fahimta a nan wajen ba kuma hadda ake bukata ba karatun da aka tambaye shi ya kawo fahimtar shi akan matsalar to a nan za a saurare shi kuma za a bashi maki to shi yasa ɗaliban da ke digiri wani in yayi digiri bai kara mashi awon ya kara komawa azhar ya gudu kenan yana da wuya ka ga dan Najeriya yayi karatun digiri a Azhar ya ƙara kuma Azhar zai ci gaba da master dan ina jin yana da wuya ka iya nuna dan Najeriya guda da ka sani wanda yayi karatu a Azhar bayan digiri ya ci gaba sai dai samu wannan jami'a a dan gefe haka jami'a wanda ke dan biyan kudi ya samu gefe dan rabi ya je dan karatu master ya dawo ko kuma ya zagaya ta cikin Sudan ya tafi Sudan nan da wasu 'yan wasu 'yan shekaru kawai an bashi masa ya dawo da tsoro a fahimta ko na'am manhajul ahli sunna wal jama'a na'am bismillahir rahmanir rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wajen ba wajen bari ko nare
Sabi na musu ne shi ne ne ce kuma ba. Sun dare ku kashi na? Eh, mama, ba hali. Sabi wannan na duba.
Shin al'umma sun yi ittifaki gaba daya akan zaluncin giya da kuma tunkuɗe ainihin kyawawan ayyukanta, kyawawanta, kyawawan al'amuran giya din misali. Ya zama to mutane ba sa ambaton wani abu game da giya sai dai bangare na aibi kawai. Awul muzlim ko jan ko kuma bangare ainihin mai duhu dangane da giya. Ya zama to mutane ba sa ambaton kyawawan al'amura na giya da kuma amfanin giya. To ina muwazanat din dai haka ne. Wato ma'ana kenan masu wannan fahimta suna ganin dangane da abin da ya shafi giya, in zaka ambaci giya to zaka ambaci bangare biyu ne. Zaka ambaci bangaren cutarwan giya, sannan kuma ka ambaci bangaren amfanin giya. Wai al'umma ba su yi ittifaki ba a wajen takaita ambatan giya ta janibin cutarwanta. Idan al'umma suna ambatan giya suka ambaci cutarwa, daga baya sai su ambaci ainihin bangaren amfanin giya din. An gane wannan ko? To wannan shi ne ke cewa to ina muwazana in dai ba a yi haka ba. Jawabi a nan shi ne babu zalunci, duk dai babu ainihin zalunci don ba a ambaci ainihin wato bangare mai kyau na giya ba. Ambatan aibi na giya nasiha ne ga al'ummar musulmi da kuma tahaziri ga al'umma, da kuma nisan da al'umma daga sharri da barna, ko ba haka ba? Idan ya zamanto malamai da suke magana game da giya sai ya zamanto suna ambaton bangaren sharri ne kawai, cewa a yi hankali da shan giya domin giya yana busar da hankali, giya yana kawo ainihin gaba tsakanin al'umma, giya yana kawo barnar dukiya, giya yana kawo kaza. To malaman da suka ambaci wannan shin sun yi laifi? Amsa shi ne ba su yi laifi ba. A'a, malamai sun yi haka ne domin suna nufin nasiha ga al'ummar musulmi da kuma tsoratar da su daga sharrin giya da nisantar da su daga ainihin sharrika da kwabarna. Na'am. Haka nan malamai suke mu'amala tare da 'yan bid'a da bid'o'insu, ko ba ka ba? Idan malamai suna ambatan 'yan bid'a, malamai sukan nisanci ambatan alkhairin 'yan bid'a, suna jumfaran sharrin bid'a ne. Menene hikiman jumfaran sharrin bid'a? Domin su nisantar daga al'umma daga ainihin fadawa cikin ainihin aqidar bid'a, su kuma tsoratar da al'umma daga ainihin mu'amala da ainihin bid'a din saboda hadarin bid'a din. Amma da za su faɗi alkhairin bid'a ba. In ya zamanto in suka ambaci bid'a za su faɗi alkhairin bid'a, sannan kuma su zo su faɗi sharrinsa. To wasu jama'a da yawa za su faɗa cikin bid'a saboda alkhairin bid'a din. An gane wannan ko? To wannan shine dalilin da ya sanya malaman sunna idan suna so su nisantar da mutane daga bid'a kai tsaye, suna dumfarar bid'a ne su yi raddin bid'a, kuma su nuna wa mutane sharrin wannan bid'a din. Na'am. Domin lallai bid'a ya fi haɗari fiye da giya, kuma ya fi tsanani fiye da giya. Ina fatan gani. Yanzu da mutum da mashayin giya da mutumin da yake zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yaya, da mashayin giya da mutumin da yake ƙaryata hadisan manzon Allah ba, waye fi haɗari? Wannan musulmi ne yana kan sunna amma kuma yana shan giya, wannan kuma ɗan bid'a ne yana ƙaryata hadisin manzon Allah, ko wannan ɗan bid'a ne yana ainihin tsine wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga a mahanganar shari'a ɗan giyar nan ya fi dama-dama. Dukansu gaba ɗaya barna ne, shan giya barna ne, amma kuma bid'a na zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi zunubi na shan giya, bid'a na ƙaryata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi zunubi na shan giya. An gane wannan ko? Na'am. Domin ita bid'a tana sanya tufafi ne na addini. An gane ko? Ita bid'a tana sanya tufafi ne na addini. Idan ɗan bid'a yana yin bid'a, menene ya ɗauka? Ya ɗauka addini yake yi. Ya ɗauka in ya mutu yana wannan bid'a, shi ɗan aljanna ne, shi misali. Na'am.
ولهذا كان تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبو دهكا يكسنشي تحذير من ذن الله صلى الله عليه وسلم لكم أما لما الأمة دقى بريئة يابو طلني سبو دهن بريئة يادوك الديني لي مثالي مثالي متوم ديكي مولدين أي أدوك ينا مولدين يومين ينا سم من ذن الله صلى الله عليه وسلم و zaka ji ana cewa ana gayyatar masoya manzon Allah zuwa ga maulidi kaga shikenan mutumin da yaje maulidi a tunanin shi da zai mutu a hanya dan aljanna ne shi amma mutumin da yake zina ko yake shan giya wato baya tunanin in ya mutu a hanya shi dan aljanna ne kai balma yana ma roƙon Allah Allah ya sa ya tuba kafin ya mutu shi mashayin giya haka nan mazinaci haka nan dan luwadi kai tsaye sun san cewa abinda suke aikatawa ba daidai bane amma shi dan bid'a shi yana ganin kai tsaye shi dan aljanna ne kai shi ne ma mutumin kirki misali an gane ko yawa da ma a ce mutanen da suke sako-sako da bid'a da a ce sun riski wannan su gane bambanci tsakanin bid'a da saban Allah dan wasu mutane a tunaninsu suna ganin cewa zina da shan giya da caca da luwadi an gane ko suna ganin wato yafi hadari biye da bid'a to amma malaman sunna da suka yi kyakkyawan fahimta ga addini sun gano cewa bid'a yafi sharri biye da saban Allah bid'a yafi sharri biye da zina biye da shan giya biye da caca da sauransu da ma a ce masu sako-sako da bid'a sun riski wannan sun gano cewa shi dan bid'a in yana bid'a shi fa ya dauka cewa zai iya mutuwa akan bid'ansa shi ya dauka jihadi yake yi ya dauka cewa lada yake samu akan wannan abu wallahi musta'an da Allah muke neman taimako
Abi Daud
ya zo a cikin sunan na Abi Daud manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga ainihin magani wanda yake datti magani wanda yake mai datti Imam al-Khattabi ya fassara wannan da cewa giya ake nufi da addawaul khabith da kuma naman ainihin dabbobi wanda ba a cin naman su an gane dabbobin da ba a cin naman su kaman irin su jaki irin su alade da ire-iren su to su ne ake nufi da addawaul khabith haka Imam al-Khattabi ya fassara a cikin littafin sa Ma'alim as-Sunan na'am an karbo daga Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare da kuma sadakin karuwa da albashin buka wanda sadaki da sadakin karuwa shine idan mutum yayi zina da ita ai zai biya ta to wannan abin da ya biya shine sadakin ta an gane wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sadakin karuwa ya hana bai bayarwa ya bayar sannan ita ma da aka yi zina da ita haramun ne ta karba idan ta karba ta yi laifi biyu farko ga laifin zina ga kuma laifin karban kudi domin zinan an gane wannan ai saboda haka ta dan rage makanta zulubi in ta yi zina kar abinda kar ta amshi kudin sai laifin ya mata yawa ga zinan babban zunubi ne sannan karban kudin ma zunubi ne an fahimci wannan ai idan ta amshi guda biyun ya zama to manya-manyan zunubai guda biyu ne a kanta kamar yadda malamai suka ce wato mutumin da yake shan giya sai ya ga dan uwan shi na shan giya bai mishi nasiha ba laifi biyu shi bai na shan giya ba ga kwalban giya yana sha shi ma dan uwan shi na sha to a nan wajen in ya yi shiru bai yi nasiha ga dan uwan shi akan cewa shan giya ba shi da kyau ba ya yi laifi biyu laifin shan giyan da kuma laifin yin shiru akan barna da aka ce marra aminkum munkaran falyughayyiru biyadihi an ware wanda zai wannan magana an ce duk wanda ya ga barna daga cikinku ya canza wannan barna da hannunsa hatta kai da kake shan giya din kaga wani na shan giya to ka canza bannan da wancan yake yi shi ma wancan ya canza naka ina ba ta gane wannan su mutanen da suke shan giya an umurce su sashin su ya hana sashi mutanen da suke zina an umurce su namijin ya yi matar nasiha ke fa zina haramun ne ita ma ta mai nasiha zina haramun ne kaga sai su daina shine ma'anar ayar nan da Allah ta'ala ke cewa bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq kaga tawasa ai tafa'ala musharaka ne inda sortiyin an gane suka yi wa junan su wasiya da fadin gaskiya wa tawasaw bis sabr kuma suka yi wa junan su wasiya da hakuri an gane wannan ai ashe kenan idan kana saban Allah sai kaga wani na irin saban sai kai shiru to laifi bi gare ka laifin saban da laifin shiru akan sako an gane wannan ai amma in dai kai wa'azi tsakaninka da Allah kai masa nasiha to ka kubuta ta bangaren nasiha gare shi amma kana nan za a kama ka kan laifin shan giya ina fata gane to amma wasu mutane suna da tunanin cewa idan mutum yana yin zunubi to haramun ne yayi wa'azi yaya wannan tunanin duk mutumin da yake saban Allah to haramun ne yayi wa'azi akan wannan saban Allah idan malami ya san yana yin wani laifi to kada ya kuskure yi wazi akan wannan laifin shi haka abin yake to a ka'ida ko kana yin laifi ko baka yin laifi kawai in ka san abu haramun ne kawai kai wazi akan shi an gane wannan ko shine abin da Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala bai ce wanda mun suna kafa hujja da ayar nan ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun da kuma ayar nan da ainihin annabin Allah yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa alislah masada wa ma tawfiqi illa billah an gani cewa ba wai ina nufin bane in saba muku zuwa ga abin da nake hana ku gare shi kawai ba komai nake nufi ba ce islahi daidai gurgurdu to da wannan kenan idan mutum na sako haramun ne yawa azu haka ne abu a wannan ayan da yake wata wasau bil haq da kuma ayan nan kanu la yata na hauna an munkarin fa'alu ya nuna kenan cewa wato an fi so ga duk mutumin da yake sako an fi so mutum in yana sako ya tuba ga Allah kafin yayi wa'azi an fi son haka amma in ba zai yiwu ba to kada kai shiru shi wa'azi in dai misalin kani sace saban Allah wa'azin ya fi tasiri amma in kana yin sako kuma kana yin wa'azi wa'azin bai tasiri amma kuma ba ana nuna kai shiru bane ka ci gaba da wa'azi a haka din domin ka kubuta ta wannan bangaren na'am wato a cikin sa yazo cikin hadisi mafi sharrin sana'a shine sadakin karuwa da kudin kare da sana'an a ainihin abin wanzanci sana'an wanzanci me za mu ce akan wannan an ce sharrul kasb mafi sharrin sana'a shine sadakin karuwa da kudin kare da kuma sana'an wanzanci kiran wanzami wanzanci haramun da ke rubu yaya abin yake to ga wani hadisi ya kara fito da magana na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kudin kare da tini sannan sadakin karuwa da tini sannan sana'an wanzami shi ma da tini kaga an hana sana'an wanzanci kenan haramun ne ko to shine kuma akwai wani Abu Dalha ne ko wani daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wanzami ne Abdullahi bin Abbas ke bamu labari cikin hadisi ingantacce cewa Abu Talha manzon Allah ya kira shi wannan Abu Talha din da ya kira shi yayi ma annabi kaho an gane ku yake cewa da a ce wanzanci haramun ne da manzon Allah bai kira shi yayi masa kaho kuma annabi ya biya shi ba an gane a zamanin manzon Allah akwai wanzamai kuma suna wanzanci sannan kuma manzon Allah bai hana su ba to menene ake nufi da cewa kasbul hajjam khabith mun san da cewa samanul kalb khabith kudin kare khabith ne ana nufin haramun dan wani lokaci khabith sai ka zama haramun cin kudin kare ka siyar da kare ka ci kudin kai haram an gane wannan sannan kuma sadaqin karuwa da tili shi ma sadaqin karuwa menene haramun to sana'an wanzami da tili shi ma sana'an wanzami shi ma haramun ne shi ma kalman khabith anan wajen tunda an maimaita shi a wajen uku a waje uku duk ma'anar su daya to shi khabith anan wajen ma'anar shi abin kyama ne sana'an wanzanci abin kyama ne ba kowa ke iya yin shi ba kana mu'amala da jinin dan adam ne ina fata gane wannan to ba ta kuma misalin aikin unguwan zoma khabith unguwan zoma wacce take karban ainihin haihuwa wajen mace irin yadda take mu'amala da jini ba kowace mace ke iyawa ba wannan ba kowa zai iya irin wannan abu misali abin kyama ne nan khabith anan wajen ana nufin abin kyama ne wanda ba kowa zai iya ba kamar sana'an kwasan kashi khabith abin kyama ne abin da yasa aka fassara shi da wannan saboda kasancewar zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanzamai da yawa ko manzo Allah ya san da su bai hana ba shi ma yana kiran wanzaman yayi mu'amala da su su zo su yi masa aiki kuma ya biya su kaga da wannan sai ayi janki tsakanin nasoshin tunda kalmar khabith yakan doki ma'anoni da yawa yana daukan ma'anan haramun yana daukan ma'anan abin kyama ko ba haramun bane shi yana daukan ma'anan datti duk ana kiran shi khabith an gano wannan ko to sai a fassara shi zuwa ga abin da ya dace da ainihin karina an gane malaman usulul fiqh suna kiran irin wannan dilalatul iqtiran sun ce dilalatul iqtiran da ifa na ba san gane ka gane wajen an hada su waje daya sadaqin karo an ce khabith aka dauko wawul adab sannan kuma kudin kare da ifa abin khabith sana'an wanzanci khabith to an yi amfani da kalmar khabith alhali kuma wasu daga cikin khabith din ma'anar su daban da wasu ina fatan gane wannan to irin wannan idan aka yi adafin irin waɗannan malaman usulul fiqh sun ce ka dauke su akan ma'ana daya a ce lalle sai ya zo ma'ana daya fahimta haka mai rauni ne ana iya samun dilala na iktiran kaga shi ko ma'anar su kowa daban-daban ina fatan gane wannan yauwa to a idan aka samu muwazana a wajen sana'an hajjam to wajen sana'an wanzani wanzanci an ce khabith an ambaci bangaren kyamansa ba ambaci bangaren alkhairinsa ba ko ai ya kamata a ce an ambaci bangaren alkhairin da ke cikin wanzanci sai aka ambaci kawai khabith kawai yakan yiwu ya zamanto wato sadaqin karuwa da kudin kare ya zama kila zuma ne da zuma za a biya su mutum zai iya siyan kare ya biya da zuma zai iya yin zina da karuwa ya ba ta garwan zuma na kuma zai iya biya da zuma a zai iya biya da dabino zai iya biya da dinari da azurfa kai an wawaita ainihin doyi wari da kuma datti ga wasu sashe na nau'i na halal akwai abubuwan da suke halal ne a mahanganar shari'a amma an kira su masu doyi an kira su kuma datti an karbo daga Jabir Allah ya kara mishi yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga cin albasa da kuma cin ainihin kurras wasu sun ce kurras din nan kamar albasan nan da mai suna gadiri wani albasa za a gani fari haka ana magani da shi to wasu na gani shi ne kurras shi ma wani nau'i ne na albasa yana wari to sai bukata ya rinjaye mu sai muka ci daga wannan albasa da kuma wannan kurras din sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci daga wannan itaciya mai doyi kada ya kusanci masallacinmu domin lallai mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi dan Adam na tutuwa da warin albasa, yana tutuwa da warin tafarnuwa, da warin gadali misali, to kazalika mala'iku na tutuwa da shi. To wajen jilala nan an kira tafarnuwa, albasa, gadali, an kira su bishiyoyi masu wari, masu doyi. A nan wajen an faɗi aibin su, ba su da alkhairi? Shin albasa ƙaramin alkhairi ke gare shi? Balle tafarnuwa, balle gadali, kaga duk wa'annan gaba ɗaya suna da mai, suna da amfani sosai. Amma sai manzon Allah ya kira su bishiyoyi masu wari. To a nan wajen an yi muwazana, kaga ai wa'annan abubuwa ne ma masu amfani. To in ya zama toma irin wa'annan itatuwa wanda ma suna da amfani kuma na halal, an kira su bishiyoyi masu wari, ba a faɗi ɓangaren alkhairin su ba. To ɗan bid'a, idan aka ambaci sharrin bid'a, ba a ambaci alkhairin sa ba, an yi laifi? Kaga ashe min babu aula a ambaci bid'a a yi shiru game da alkhairin sa. Ya zo cikin kutuban Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab, wanda kutuba wanda yake shahararre. Sannan sai Umar ya cewa, sa'annan lalle ku ya ku mutane kuna cin itatuwa guda biyu, ba na ganin su face dukkan su datti ne. Su itatuwa guda biyu ba na ganin su face ne dukkan su datti ne, wannan albasa da wannan tafarnuwa din. Hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya ji ainihin warin tafarnuwa ko warin albasa daga mutum a cikin masallaci, yana umarni da wannan mutumin a fitar da shi zuwa ga can baki'a, sai a kori mutum zuwa ga can baki'a in ya ci tafarnuwa ko ya ci me, ko ya ci albasa. To amma a wannan zamanin, idan ka je Ka'aba wajen aikin hajji, za ka ga ta ko'ina kana jin warin tafarnuwa. Larabawan nan da mutanen India da mutanen Indonesia da mutanen kaza, za ka ga wannan tafarnuwa ta maratsa su. An gane ko? Ta shiga jikinsu, kusan jikin kusan duk warin tafarnuwa yake yi, domin su kusan mafi yawan abincinsu ma sai an sa tafarnuwa saboda yanayin ƙasarsu. To a cikin irin wa'annan halaye, a cikin wannan halin, waye za a kora a bar wani? In ake za a kori mutane, to mutane nawa za a kora, tunda tafarnuwa ta riga ta ratsa su? Ina ba ta gane? A ƙa'ida duk mutumin da zai zo masallaci bai dace ya zo yana warin tafarnuwa ba. Kusan su Larabawan ma ba sa jin warin tafarnuwan junansu, sun saba. Kai ɗan Najeriya da ka zo wanda baka saba jin tafarnuwa ba, kai ne za ka cutu. Kuma aikin hajji waje ne na duniya, wanda mutane suke zuwa aikin hajji daga duniya misali. To a nan wajen me ya kamata a yi da a ce kai za a nemi shawaranka? Da kai za a nemi shawaranka me ya kamata a yi game da mutanen da ke cin tafarnuwa, alhali sun san za a samu baki da suke shigowa cikin gari? Sannan bayan haka ma, idan ya zama to su tafarnuwa ya ratsa su, to kuma me za su ce game da mala'ikun da suke cutuwa da tafarnuwa? Manzo Allah ya ce lalle mala'iku suna cutuwa da abin da Banu Adam ke cutuwa da shi. Yanzu za mu ce kenan abin da suka aikata sun yi daidai ko sun yi kuskure? Kuskure ne. Cin tafarnuwa, mutumin da zai je aikin hajji ya zo yana warin tafarnuwa, to gaskiya ya yi kuskure mai girman gaske. To wani shawara za ka ba shi kafin ya je aikin hajji? Ka ce mai ya daina cin tafarnuwa na wasu watanni, domin warin tafarnuwan ya dan bushe a jikin shi, sa'annan ya zo aikin hajji. In dai ya san akwai wannan wari, to ya nisanci zuwa aikin hajji da wannan wari, domin idan ya je wannan aikin hajji yana da wafi, wani ya ji wari ya masa Allah ya isa, to Allah ba zai amshi wannan addu'a. An gane wannan ko? Na'am. Sai Umar radiyallahu anhu ke cewa duk mutumin da ya ci wa'annan itatuwa, to ya kashe su, ya kashe warin ta hanyar dafawa, ya kashe warin ta hanyar a dafa shi don warin ya gushe. An fahimci wannan ko? To kaga a nan wajen ya kira su bishiyoyi guda biyu, in ji Umar ya kira su me? Bishiyoyi guda biyu wanda suke datti. Me ma'anar datti a nan? ana dukan haramun yace illa a la arahuma illa khabisataini bana ganin wayannan itatuwa face dukan su dattine su albasul wa thum da albasa da tafarnuwa an fahimci wannan kaga an kira su datti don ku san cewa dan an ce khabis ba kowane khabis bane haramun yo wacce khabis na ainihin wanzanci ana dubin akwai sana'a ne wanda mutum mai jin gyangyani ba zai iya yi ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم واتو فضل صاحب ديكي تشيوها saboda fadin manzon Allah kira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi idan aka ambaci sahabbai na ku yi shiru abinda yake bayyana daga wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku zaki sahabbai na wannan hani ne daga zagin ɗaya daga cikin sahabbai abunda yake wajibi a gare mu shine lalle zamu nema musu rahama daga an ambaci ɗaya daga cikin sahabban manzo sallam abunda yake wajibi a gare ka ka nema masa rahama saboda manzo Allah yace idan aka ambaci sahabbaina ku yi shiru kenan ba a ba ku dama a ambaci sahabbai ku yi ta kwakulo aibi ba yayi laifi kaza yayi laifi kaza yayi laifi kaza an gane to wayna abuwa ko da yayi laifin da ka faɗa din Allah ta'ala bai ce ka kwakuro aibin sa ba abinda Allah ya ce ka nema masa rahama shi sahabin nan mutum ne shi kuma mutum tara yake bai cika goma ba babu wani mutum wanda yake masumi sai dai manzanni kawai so ka sahabbai sun ba da gudunmuwa mai tsoka don ci gaban musulunci sun ba da gudunmuwa mai tsoka wajen yada addinin musulunci a duniya gabaki daya babu abinda ya kamata mu aikata gare su face mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ya ba su lada mai yawan gaske akan gudunmuwan da suka bayar wajen yada addinin musulunci a duniya. To wannan shine aikin mu, shine ma'ana mu nema musu rahama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kuma mu nema musu gafara, ya Allah ka gafarta musu. Mu ringa yin wannan addu'a. Eh shi ma wannan ba wai mun yi da ka bane. Da kada wani ya ce to sahabbai sun yi laifi wane da kuma yace a nema musu gafara sahabbai sun yi laifi me yasa ba zan faɗa ba sai mu ce Allah subhanahu wataala shine da kansa ya umurce mu da hakan alladina ja'u min ba'dih eh Allah ne ya umurce mu cewa sahabbai babu aikin da ya bamu a kansu face mu nema musu gafara face mu nema musu rahman Allah subhanahu wataala shine Allah ke cewa wayannan da suka zo min ba'dihim ay bayan muhajirun da ansar suna cewa ya ubangijin mu gafarta mana da kuma ɗan uwan mu da suka riga mu imani ka gafarta musu ya Allah gafarta mana ka gafarta wa muhajirun da ansar domin sun riga mu yi imani ina fatan gane waye samu wannan aiki Allah to menene ya sanya Allah ya ce a nema musu gafara Allah ya ce a nema musu gafara don ya san mutane ne su za su iya yin laifi. Ko? Allah ta'ala bai ce wayannan da suka zo bayan sahabbai suna cewa Allah ya tsire wa sahabbai ba. Ko suna ainihin kafir ko kuma suna kafir da sahabbai ba. Sai aka ce wayannan da suka zo bayan su mutanen kirki aikin da aka ba su shine su ce ya Allah gafarta mana kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani. Kenan wannan ya nuna cewa sahabbai suna iya yin kurakurai kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa suna iya aikata kaba'ira kamar yadda suke aikata saga'ir ina ba san gani to kaga ashe kenan tunda suna iya aikata wayannan manyan zunuban sai kuma Allah ta'ala sai ya baka aiki cewa ban ce ka ringa zagin su ba, ban ce ka ringa tsine musu ba, abinda na aikin da na baka shi ne kawai ka ce ya Allah gafarta mana, sannan ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani. Kuma wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya da hasada ga waɗanda suka yi imani. Ina fatan gane wannan kenan. Ka san muka duba ayan, kuma ayan na magana ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani, kada ka sanya mu zamanto ƴan Shi'a ya Allah. Shi ne ma'anar ayan, ya Allah kada ka sa mu zama ƴan Shi'a, bi ma'ana kada ka sa mu zamanto mutanen da za mu zo muna zagin waɗannan mutane, muna aibanta su, muna kafirta su. Shi ne wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, domin su ƴan Shi'a kamar suna baƙin cikin irin darajar da Allah ya ba su sahabbai ne. To sai ya sanya su ba su da wani aiki ga game da sahabbai facin dinuwa, ba sa ambaton wani abu na alkhairin sahabbai, alhali kuma Allah ya ce dai a ambaci alkhairin su, a kau da kai daga kurakuran su. Na'am. Kuma Allah kuma na'am, kuma mukame harsunan mu, mukame alƙalumman mu game da mummunan magana game da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. In za mu yi magana kan sahabbai, kada mu faɗi wani abu sai alkhairi. In dai za ka faɗi wata magana na sharri ga sahabi, mafi alkhairi ka yi shiru. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. In ko za ka yi rubutu, ka rubuta mummunan abu kan sahabbai, to mafi alkhairi gare ka ka bar wannan rubutun. Wannan rubutu ya zama to sharri a gare ka. Kuma abin da yake wajibi a gare mu, mu ba da kariya ga sahabban manzo sallallahu alaihi
wasallam.
Kuma mu yi raddi ga duk mutumin da yake tauye ɗaya daga cikin sahabbai. Idan mun ga wani mutum yana aibanta Abubakar, ko yana aibanta Umar, kai ko yana aibanta Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu, to mu tsaya an gane ko mu yi masa raddi, kada mu kyale shi. Eh, mu ba ta maganarsa, domin maganarsa ya saba ma aƙida ingantacce. In ka ga mutum ko wane ne shi, ko da yana da awan shi ahlus sunna ne, ka ga yana ɓata ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, to ka san cewa lalle wannan mutumin ba ɗan bid'a ne shi, lalle wannan mutumin ya zo da aƙida wanda ya saba ma aƙida ta ahlus sunna wal jama'a. A Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama, a cikin littafinsa Al-Aqida Al-Wasiyya yana cewa cewa abinda aka ciranto game da sahabbai, abinda aka ciro cewa sahabbai sun aikata, dan akwai ruwayoyi wanda ake dangantawa zuwa ga sahabbai, sahabbai sun yi kuskure iri kaza, sahabbai sun yi zunubi iri kaza, sahabbai sun yi kaza. To abinda aka ciranto game da sahabbai cewa sun yi laifuffuka, in ma ya zamanto bai inganta ba. Idan mutum ya kawo cewa sahabi ya yi laifi, farko dai abin da ya kamata ka fara bincikawa isnadin wannan maganar, shin wannan abin ya inganta ta ɓangaren isnadi? A gane wannan ko? Na'am. Yana daga cikin ƙarya da kuma abubuwan da yake an cusa miyagun mutane kamar Yahudawa sun cusa don su bata sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya inganta daga cikinsa, kasancewarsu mutane, kasancewarsu ba ma'asumai ba, za su iya yin laifi. To abin da ya inganta cewa sahabi ya yi laifi, to ka ɗauka cewa sahabin ya yi ijtihadi ne ya kuskure. An gane ko? Sahabi yana iya yin ijtihadi, ko kuma mujtahidi yana iya yin ijtihadi, kaga zahirin ijtihadin zunubi ne. Kamar an taɓa samun Abdullahi bin Abbas ya bada fatawa cewa babu riba sai a cikin nasi'a, babu riba sai a cikin tibimana, babu riba sai a cikin riban jinkiri kawai, amma ribar fadl babu laifi a kan shi. Kaga wannan ijtihadi ne na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu, ma a kauni shi tarjuman al-Qur'an, ko baka ba? Ya yi ijtihadi ya yi kuskure, kaga zahirin wannan ijtihadi zunubi ne, amma shi mujtahidi kasancewan ba da gangan yayi ba, ya yi ƙoƙarin neman gaskiya ne ya samu zamiya, zai ma samu lada ne. An gane wannan ko? Abinda sahabbai suka aikata wanda zahirin shi kuskure ne ko zunubi ne, wato malamai suna ɗaukar shi a matsayin sahabban nan sun yi ijtihadi ne suka yi kuskure dan mutane ne masu kyakkyawan manufa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim haqiqa Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi mubaya'a gare ka karkashin itaciya kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na alkhairi kaga shi mutane ne masu kyakkyawan manufa mutane ne masu nufin alkhairi idan kaga sun fada cikin wani abu wanda zahirin shi kamar zunubi ne to kai musu kyakkyawan manufa zunnu bil mu'minina khairan laula in sabitumuhu zunna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkun mubin na'am shi mujtahidi idan ya dace yana da lada biyu idan ya yi kuskure yana da lada daya yanzu me zaka ce game da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya dawo daga karbo a taura yana dawowa sai zo ya tarar mutanen shi na bautan gunki a lokacin nan akwai allan a taura a hannun shi littafin Allah amma da yaga suna bautan gunki bai san san da yayi wurgi da attaura din ba kaga dai wurgi da littafin Allah zahiri ai laifi ne amma yanzu zaka iya jingina laifi zuwa ga annabi Musa la bai faru ga annabi Musa annabi Musa lokacin da yaga ana bautan gunki hankalin shi ya kushe bai san san da yayi wurgar da wannan abun ba saboda ya rude mutanen da ya bar su akan tauhidi mutanen da ya bar su akan gaskiya ya dawo ya ga gaba daya duk da awuci ta rushe an gane wannan ko sai yayi tsananin fushi sai sa Allah ya ce waraja Musa ila qaumihi gazabana asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanansa yana mai fushi mai tsananin bakin ciki da damuwa ala bi sama khalaqtumuni min ba'di ko kaga wannan yana nuna mana mutumin kirki kana iya ganin ya aikata wani abu to sai ka duba mai aikata wannan abun wane ne shi mai aikata wannan abun abin da ya furin jari ga wannan mutumin shine kirki to kullun ana daukan al'amarin mutumin kirki zuwa ga kirkintaka sai dai idan an samu dalili akan sabanin haka tunda dai sahabbai mutanen kirki ne sai kaga wani abu ya faru gare su nan zunubi to kai musu uzuri alal aqalli abin da zaka yi shine kai musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan kurakuran dan Allah ya saka wannan aikin ko na'am to kuma su sahabbai duk da cewa suna iya aikata ainihin kaba'ir da sagair amma kada ka manta sahabbai suna da wani irin falala abinda zai iya kulle zai iya lullubewa kuma ya kulle duk abinda ya faru ga sashen su na kuskure a gare suna zaka iya ganin sahabi yayin zunubi to amma zunubin da ya aikata yana da abinda zai kankare mai wayannan zunuban a gari can inda Allah ke cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lalle wayannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah kaga farko da imani lokacin da imani ke da tsada ga hijira lokacin da hijira ke da tsada ga jihadi lokacin da jihadi ke da tsada wal ladina awaw wa nasaru ga kuma wanda suka tattaro muhajirun suka taimake su da Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne mu'minai da gaskiya an gane to kila kace sun yi zunubi iri kaza sun yi zunubi iri kaza a waje kaza sai Allah ya ce to lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da kuma arziki mai girma shi ma gafara sai Allah ya kawo shi na kira dan ya nuna ma girman gafara sannan arzikin da za a ba su sai Allah ya kawo shi na kira dan ya nuna ma ba karamin arziki bane arziki ne wanda Allah kadai ya san sirrinsa ina fatan gane wannan kaga sai Allah ya nuna sahabbai suna da abin da zai kankare musu zunuban su na irin imani da Allah da hijira da kuma jihadi wanda sauran mutane ba su da irin wannan misali da kuma inda Allah ke cewa wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu kace wa kullu wa'dallahu al-husna dukkan su gaba dai Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shi ne aljanna an gane to kaga Allah kuma yana cewa innal hasanat yuzhibu as-sayiat lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da mai
munana ana ittaqilla haythu ma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasana tamuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan ko kaga an ce ka biyar da kyakkyawan aiki akan mumuna dan ishare shi to idan ya zama to mu idan muka aikata kurakurai idan muka aikata alkhairi sai alkhairin dan ya shafa wancan kurakuran to su wa suka fi cancanta su samu wannan dama an ce innal hasanat yuzhibun sayiat to irin hasanat din da sahabbai suke da shi yana da yawa wanda zai iya kankare ainihin kurakuran da suka aikata na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana game da babban sahabi Hadib bin Abi Balta'a lokacin da ya ijtihadi ya rubuta wasiƙa ga mutanen Makka mutanen Makka lokacin da zai hijira yana da ainihin dukiyoyi yana da gidaje a lokacin nan ya bar dukiyoyinsa ya bar ainihin kaddarorinsa da zai hijira ya bar su a hannun wasu mutanen Makka wanda sauran sahabbai sun yi asarar dukiyarsu sauran sahabbai an kwace musu dukiyoyi an kwace musu kaddarorinsu amma shi ba kwace mai dukiyarsa ba kwace mai kaddarori ba wasu daga cikin mutanen Makka sun rike mai kaddarori shi da dukiyarsa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim kaga an fitar da su daga gidajensu kuma an kwace musu ainihin kaddarorinsu yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun to shi din nan ya ba su dukiya to a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke shirin ya yaki mutanen Makka sai shi Hadib yana so a ci gaba da rike mai dukiya domin kada su ji labari cewa gashi nan shi ma ya zo zai yaƙe su an zo za a yi yaƙi har da shi a cikin yaƙin to yana tunanin idan kafiran sun gaisa su to kai da muka rike ma dukiya har da kai za ka taimaka a yaƙe mu to mun kwashe dukiyar to in kai ne za ka yi kana da ainihin rijiyoyin mai sun rike ma kana da ainihin gwalagwalai masu yawa sun rike ma da biliyoyin dukiya kana da kamfuna sun rike ma sai kuma gashi yanzu za a yaki wayannan mutane da suka rike ma wannan abu yanzu za ka shiga yakin kai sai kai asarar duk wannan dukiya kana da juriyar da za ka yi haka ko za ka ɗan yi wani ƙoƙari don ka nuna cewa kamar yakin kamar da dan su ɗauki yakin ya ɗauki ihtimalin ƙila an tilasta sa maka ne to shi wannan bawan Allah sai ce bari ya ɗan yi wani ijtihadi domin su kafiran su dan cire hankalin su daga gare shi shine sai ya aika musu da wasiƙa cewa ga Muhammadu nan da mutanen za su zo su yaƙe ku shirya ina ba ta gane wannan to wannan shine abin da ya aikata a lokacin da ya aikata sai Allah ta'ala sai yayi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa Hadib bin Abi Balta'a ya tura wata mata da wasiƙa kuma wasiƙar ta boye shi a cikin jikinta za ta kai ma ainihin kafiran Makka a lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura Ali bin Abi Talib cewa ya je ya kwato wannan wasiƙa shine aka je aka samu wannan mata cewa ta fito da wannan wasiƙa sai matar ta nuna ai babu wannan wasiƙa yace wallahi ki fito da shi ko a yi miki tsare shi da ta ga babu sarki sai Allah sai ta fito da shi anan shine aka dauki wannan wasiƙa aka kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai gashi Hatib bin Abi Balta'a ya rubuta wasiƙa ne zuwa kafiran Makka yana nuna musu ga Muhammadu nan zai zo ya yake su an gane wannan ayi sai sahabbai gabaki daya suka yi masa lamba manyan sahabbai suka dauke shi a matsayin munafiki kace wannan munafiki ne hukuncin shi ma kisa kawai a kulle mishi kai ina ba ta gane na'am a lokacin da aka zo da wannan wasiƙa aka karanta ga Umar dan Khattab ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga Hadib bin Abi Balta'a sai manzo sai Umar ya ce ma annabi ka bar ni in sara wuyan wannan munafiki ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai baka sani ba ya kai Umar baka sani ba wato tabbas Allah ya yi tsinkaye wannan la'alla a maganar Allah ta'ala yana zuwa ne li tahqiq wato tabbas Allah ya yi tsinkaye ga mutanen Badar sai ce musu ku aikata abin da kuke so kuka ga dama haƙiƙa na gafarta muku su mutanen Badar su mutane ne na musamman wato dukkan su da suka je wannan yaki Allah ya gafarta musu zunuban su su aka hati bin Abi Balta yana daga cikin su to ya kasance wannan sahabi yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar shi wannan sahabi din abin da ya aikata ba wai da gangan yayi ba domin lokacin da ya rubuta wannan wasiƙa sai manzo Allah ya ce ya kai hadin me ya sanya haka kai aikata wannan abin da kai shine sai ya bayyana ce ya rasulullah wallahi ni na riga na kudirce a cikin zuciyana na riga na yadda cewa ko na faɗi wannan sirrin ko na boye Allah ya yi alƙawarin zai taimaki manzansa yo wannan ni abinda na kudirce wato ko da na faɗi sirrin wannan sirrin ba zai sanya a fasa samun nasara ba shi a tunanin shi bari ya jami abubuwa guda biyu ga samun nasara na musulmi da za a samu ko da ya faɗa sannan kuma ya kwato dukiyar shi ba zai asara dukiya ba shi a irin nashi tunanin ne kamar kuma a ga hakika ya yi kuskure abin da ya aikata ga hakika kuskure ne shi yasa daga baya lokacin da Umar ya ce a kulle mishi annabi ya hana annabi ya ce ya halarci yakin Badar kenan mutanen da suka halarci yakin Badar zai iya yiwuwa su aikata kaba'ir ko sagayir amma kuma saboda girman abin da suka aikata da gudunmawar da suka ba musulunci ana kankare musu zunubansu an gane wannan ko shine Allah ta'ala ya saukar da aya zai yi nuna cewa abin da ya aikata kuskure ne amma fa har yanzu yana da imaninsa har yanzu shi ba munafiki bane kamar yadda Umar ya faɗa maganar da Umar ya faɗa cewa munafiki Umar ya yi kuskure Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ya ko da kuka imani kada ku riki makiyina makiyinku ya zama masoyi kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi har zuwa dai karshe kun gane wannan sai Allah ya nuna haqiqin din da yana da imani har yanzu wato ijtihadi yayi a irin tunanin shi cewa daidai yayi alhalin kuskure ne misali shine Ibn Taymiyyah yake nuna mana cewa sahabbai suna iya aikata kaba'ir da kuma saga'ir amma suna da hanyoyin gafara wanda mu ba mu da shi kaga dai shi wannan ya halarci yakin Badar wannan kawai halarta yakin Badar kawai ya baka dama kai dan aljanna ne kawai kana jiran mutuwa ne kawai an fahimci wannan ko yawwa
Allah ya yi wa shi wa ka biya na ko na shi shi Thank you.